This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol FM da kuma Niyya. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yau za ku ji cewa jami'an kiwon lafiya a ƙasar Ghana yanzu haka sun fara wani yajin aiki na illa masha Allahu. Za kuma ku ji cewa bayan da aka fidda sunayen ministocin Najeriya yau, wani batu da ya ja hankalin 'yan majalisar shine ko za a iya tantance shugaban ƙasa in har zai zama minista. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan sunayen ministocin da aka fidda. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 2022055655. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuri.
To jama'a, assalamu alaikum. Wata majiya a rundunar sojin Chadi ta ce an kashe dakarun ƙasar su 11 a yau Talata yayin wani hari da ake zargin 'yan ƙungiyar Boko Haram da kaiwa. Majiyar ta gaya manema labarai cewa har ila yau an kashe mayakan ƙungiyar su 17 a wannan arangama a lokacin da suka kai hari a wani wuri da aka girke dakarun ƙasar a kusa da tafkin Chadi da misalin ƙarfe 4 na safiyar yau a gogon yankin. Sojojin Chadi na daga cikin dakarun haɗin gwiwa da aka kafa domin yaƙi da Boko Haram. Har-haren ƙungiyar ya bazu a 'yan shekarun nan daga tushen rikicin da ke arewa maso gabashin Najeriya zuwa ƙasashen Chadi da Kamaru da kuma Nijar. A farkon shekarar nan dakarun Chadi sun taimakawa takwarorinsu na Najeriya wajen ƙwato wasu yankuna da suka faɗa hannun mayakan. Fiye dai da mutane 10,000 mayakan na Boko Haram suka halaka a Najeriya tun daga shekarar 2009 a ikirarin da suke yi na ƙoƙarin kafa daular musulunci. Rikicin har ila yau ya raba masama da mutane wato miliyan 2 da muhallansu a Najeriya.
Manzo na musamman da Amurka ta nada domin yakar ayyukan kungiyar ISIL ya isa Baghdadi, babban birnin Iraki, domin nuna goyon baya ga dakarun kawance da Iraki ke jagoranta da kuma tattauna yadda za a yi galaba akan kungiyoyin 'yan ta'addar. General John Allen, mai ritaya, ya isa birnin na Baghdadi ne a yau Talata domin ganawa da manyan jami'an gwamnati da na tsaron ƙasar. Baya ga batun yaƙi da ƙungiyar ta ISIL, ɓangarorin biyu za su zanta akan sauran batutuwan da suka shafi ci gaban yankin. Wannan ziyarar na zuwa ne a daidai lokacin da mayakan na ISIL suka ɗauki alhakin kai wani hari da ya yi sanadin mutuwar mutane 57. A yau Talata, masu tsatsauran ra'ayin 'yan sunni suka ce su suka kai hari akan mabiya 100 kashi'a a wani harin bom da aka kai a cikin mota a kasuwar kudancin garin Al-Zubair da ke Bas.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, har ila yau kungiyar ta ISIL ta ɗauki alhakin kai wasu jerin munanan hare-hare akan headquarter da dakarun Saudiya ke jagoranta a birnin Aden da ke ƙasar Yamal. A wata sanarwa da kungiyar ta saka a shafin intanet, kungiyar tsigerin ta ce ta kai hare-haren ƙuna bakin waken guda 4. Wannan bayani ya saba wanda hukumomin suka fitar, inda suka ce harin rokoki ne da 'yan tawayen Shi'a da ke samun goyon bayan Iran suka kai. Gabanin wannan sanarwa, ƙasar Dalar Larabawa ta ce wasu hararen rokoki sun yi sanadin mutuwar dakarun haɗin gwiwa 15 da Saudiya ke jagoranta ciki hadda na ƙasar Yamal. Kamfanin dillancin labaran ƙasar mai suna WAM ya ɗora alhakin harin akan 'yan tawayen Houthi da suka kwashe fiye da shekara suna yakar gwamnatin Yamal. Dakarun ƙasar ta Dalar Larabawa na daga cikin sojojin haɗin gwiwa da Saudiya ke jagoranta.
Daga ƙarshe a ƙasar Amurka, jihar California ta zama jiha ta 5 da ta amince da yin amfani da magani wajen taimakawa marasa lafiya da ke so su kashe kansu su cimma burinsu. Gwamnan jihar, Jerry Brown, ya saka hannu akan dokar ajiyar litinin wacce za ta baiwa likitoci dama su ba da maganin da zai taimakawa mara lafiyan wanda yake fama da cutar da ba ta warkewa damar kashe kansa. sai dai dokar na iya wato ita dokar tana iya aiki ne kadai akan waɗanda ke cikin hayyacin su da kuma waɗanda ya rage musu watanni 6 su mutu. Masu goyen bayan wannan tsarin sun ce dokar za ta taimaka wajen baiwa marasa lafiyan mutuwa cikin mutunci. Sai dai masu sukar dokar wanda suka hada hadda mabiya ɗarika Katolika sun ce akwai yiwuwar wannan tsarin ya tursasawa marasa galihu da masu yawan shekaru da nakasassu su kashe kansu. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla da farko bari mu bude taskar tamu da rahoto daga kasar Ghana. Wata guda kenan da likitoci suka yi yajin aiki a kasar ta Ghana. Jiya kuma jami'an kiwon lafiya da ba a biya su albashi ba suka fara yajin aiki. Amma ana sa ran za a biya musu bukatunsu nan da mako mai zuwa. Baba Yakubu Makeri yana da ƙarin bayani.
Ma'aikatan nurse da ungonzo ma da suke yajin aikin kuwa an ɗauke su aiki ne daga shekarar 2011 zuwa 2015 a yayin da wasu ke korafin rashin samun albashinsu na shekara ɗaya. Wasu kuwa sun samu albashi ne na watanni uku kacal tun da aka ɗauke su aiki shekaru uku da suka wuce. Kakakin haɗin ƙungiyoyin nurse da albashinsu suka makale mai suna Douglas Adupoku ya ce ya zama tilas ne su yi wannan yajin aiki na sai yadda hali ya yiwu saboda gazawar da gwamnati ta yi wurin cika alƙawarin da ta daɗe tana musu.
The promises they gave us, the reassurances, were not implemented. Hence, the leadership of the coalition have come to the crossroad where going back to the work is an impossibility.
Yace dalilan rashin jika alƙawura shine suka sa shugabannin hadin kungiyar suka dace akan wannan yajin aiki kuma ya kira ga mambobin kungiyoyin da su aje aikin su har sai sun samu kudaden su. Douglas Adupoku ya kara da cewa
we apologize to our cherished and innocent patients and their relatives to accept any inconveniences. We therefore give our word to the general public to put the blame on the government.
Muna neman gafara ga marasa lafiyan mu da duk dangin su akan duk wata damuwa da wannan yajin aikin zai haifar, amma dai a dora laifi akan gwamnati sabili da gazawarta wurin cika alƙawari. Shi kuwa minista daukar ma'aikata da harkokin kwadago Haruna Idrisu ya kutanta wannan yajin aiki da sabawa doka.
Their action is clearly unlawful, it's unnecessary, it's uncalled for. They should resume work and they'll be paid. Next week they'll smile.
Yace matakin nan nasu ya saba wa doka, bai dace ba kuma ba shi da amfani. Don haka su koma bakin aikin su za a biya su nan da sabon mako dukkanin su za su yi murmushi. Shugabannin kungiyar nurse din marasa lafiyar hankali da suka dade suna barazanan yajin aiki sabili da albashin su sun ce za su koma su shaidawa mambobin su sannan su bayyana mataki na gaba.
We've already met the minister. Respect a lot. We are going to meet our people. Whatever transpires, we'll get back and we'll let the whole Ghana know.
Mun saurari ministan kuma muna mutunta shi, amma dai za mu koma ga mambobin mu. Abinda zai faru, za mu shaidawa al'umman Ghana. Shi ko shugaban kungiyar nurse da unguwar zoma na kasar Ghana, Kwaku Asante Kurobia, ya ce ma'aikatan nurse na fama da matsalolin rayuwa. Har wasu ma suna huskantar barazanan kurarsu daga mahallinsu saboda rashin biyan kuɗin haya. Don haka dole ne fa gwamnati ta dawo da abinda ya kamata. Sai dai yajin aikin yana nan yana ci gaba a fadin kasar baki daya.
Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiya, masu kulawa da rayuwa.
Madalla a gaishe da Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma bari mu koma Najeriya, babban birnin tarayya. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ce shi ne zai zama ministan albarkatun man fetur. Wannan batu ya dauki hankalin 'yan majalisa da yanzu suke harama tantance sabbin ministoci 21 da shugaban ya aiki masu, amma babu sunansa a ciki. To wannan yana nufin cewa majalisar dattawan ba za ta tantance shi ba. Madina Dauda tana da rahoto akan wannan amsar.
Daya cikin batutuwa da suka dauki hankali akan maganin tantance ministoci 21 da shugaba ya aike wa majalisar dattawa shine cewa shi kansa shugaban kasa ya ce shine zai zama ministan ma'aikatar albarkatun man fetur. To shin a hukumance majalisa za ta iya tantance shugaban kasa domin samun matsayin minista? Tambayar kenan da nayi wa Senator Kabiru Ibrahim Gaya.
Wannan bayani da wadan suke yi wata ribar san dokan Najeriya ba. Dukkan ministocin Najeriya dukkansu aiki ne na shugaban kasa gabaki daya, ya sakanwa waɗansu mutane su rike masa. In ba kuwa shine ministan din Najeriya, to sai aka zo aka ce a'a sauran ministry kaza ba zai rubu yana nan yana works yanzu yana education yana petroleum ba zai zama yana nan ko ina ba so da haka aikin sa ne ya ba wadansu su rike mishi a bisa amana so da haka idan yana da aiki guda 50 yace a 49 na bayar ku rike daya zan rike ai wannan ba laifi bane a dokar Najeriya ma haka ta fada in ma yace zai dauki ministry guda 2 ya rike zai rike su zai daidai ne kusan mutane ne ba su gane ba kuma zancen a ce ka zo ka tantance shi bata mata so ba dokar Najeriya ta ce shine shugaban kasar Najeriya duk abubuwan arkashin sa suke so kaga doka ta riga ta bashi wannan arkashin sa yake ba wani sabon abu bane so da haka kawai aiki ne ya dauki wani aiki bangare da yaba wani minista so da haka babu damar ka ce zaka kirawo shi ka tantance shi
to yaya batun da ƴan adawa suka ce sai sun gayyato hukumar EFCC da ICPC a lokacin da ake tantance ministocin shugaban masu rinjaye Allin Dume ya mayar da martani kamar haka
ai su ƴan adawa din ba su za su gaya mana yadda za su yi ba su din lokacin da suke zaben minista ba sun kawo barayi da menene ma sun sa su sun wuce ba a ciki sai namu da an tantance mu ba za mu yadda kuma su ma maganar jarida suke ko maganar radio don mu muke da majalisa na daya tukuna a majalisa sai shugaban majalisa yace kai magana tukuna ma za ka yi magana in mun ga dama ba za su yi magana ba ƴan adawa mu za mu bi doka za mu bi kundin tsarin kasa shi yasa ma muka daga yanzu daga yau cewa sai talata mai zuwa don wanda aka zabe su minista din akwai requirement na kundin tsarin kasa wanda za mu fahimtar da su su je su samu cewa a tabbatar cewa an yi complying da wannan wato requirement din kaman sashi na 147 sai ya bukaci kowaye wanda aka sashi minista ya zamanto yana da cancanta don tsayawa zaben majalisar wakilai to cancantan ka tsaya zabe majalisar wakilai ya bukaci sai ka kai shekara 30 ya bukaci sai ka gama secondary school ya bukaci sai cewa kana da katin jam'iyya ya bukaci cewa sai jam'iyya sun amince da kai to wayannan duk za mu bi amma maganan da suke cewa wai sai EFCC bata da dama a cikin kundin tsarin kasa ta ce wani bai kamata ba a bashi matsayi ba shi da shi
a halin yanzu dai ƴan Najeriya sun sa ido domin ganin sunayen da za su bayyana a kashi na biyu na sunayen ministocin da shugaban kasa yace yana tafe nan ba da dadewa ba saura ministoci 15 ne kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaishe da Madina Dauda yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan sunayen ministocin da aka fidda aka kuma sanar kada ku manta lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-2655 amma kafin nan ku shakata da wannan wakar
Rana
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 2055 2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 2025 2655.
Tuma da lamun samu kira na farko daga Damaturu. Salamu alaikum. Wane ne akan layi daga Damaturu?
Musa ne daga Damaturu.
To Malam Musa, me zaka ce game da batun yau game da sunayen ministocin da aka fidda? Malam Musa daga Damaturu, ko kana jin mu? Ga dukan alamu layin shi ya goce. To bari mu je Maiduguri.
To.
Na Maiduguri kana jin mu? To menene ra'ayinka da wa muke magana?
Da Malam Musa ne daga Maiduguri.
To Malam Musa, me zaka ce game da batun yau?
Wato harkan ministocin da aka dauka gaskiya kware da gaske mun ji dadi.
Na'am, me ya sanya ka ce haka?
Allah ya sa kuma su zama wannan mutumin, wani mutumin kirki a Maiduguri, a Borno State kenan.
Na'am, to mun gode Malam Musa. Yanzu kuma bari mu je jihar Sokoto.
Hello?
Hello? Da wa muke magana daga Sokoto?
Kina magana da Akilu.
To Malam Akilu, me zaka ce game da sunayen ministocin da aka fidda yau? Ya kaga wannan zaben da aka yi?
To lalle kan danganci da sunayen ministocin da mai girma shugaban kasa Janar Buhari ya ce su a mun gamsu da su 100%.
Na'am. To mun gode Malam Akilu. Yanzu kuma bari mu je jihar Kebbi.
Wanda aka magana da shi Abdullahi Abubakar dan Sango daga Dole Kaina.
To Malam Abdullahi, me ce gudunmuwar ka yau?
Abinda gudunmuwa ta shugaba Buhari ya yi zaɓe na kware, tun da bai nuna bambanci ba, ya tsebo yan adawa kuma ya tsebo nan jam'iyya.
To Malam Audu, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je jihar Gombe.
Suleiman Musa Liman ne daga jihar Gombe.
To Malam Suleiman, ya kaga zaɓin ministocin da aka yi, ko ku in ce sunayen da aka fidda? Malam Suleiman,
to na dai gaba da shi matasa a ciki ba, shi yasa nake magana. Ya kamata a sa matasa a ciki.
Na'am. To kamar wa'annan irin matasa ne kake gani ya kamata a sanya su?
To a general kam ai ya sani, tunda shi ne shugaban kasa, shi kam ya san yadda ya kamata ya dauka.
To kaga ayan aka yi batun a sanya matasa, akwai abubuwan da ya kamata a duba. Na ɗaya shi ne cancanta. Su matasan nan yawancin lokaci suna so a sa su cikin abubuwa, suna da matsayi ko kuma suna da cancanta da ya kamata a kai su wuraren da suke gani ya kamata a kai su? Ya kake ganin wannan?
Gaskiya to ya kamata ya duba cancantan nan daga farko.
To mun gode. Na'am. To mun gode da wannan ra'ayi naka. Yanzu bari mu je da Maturu.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Sai sai kina magana da Sunusi London Boy daga Damaturu, jihar Yobe.
To Malam Sunusi, ya kaga zaben ministoci ko kuma sunayen da aka fidda na ministocin Najeriya?
To kwarai da gaske wannan zaben ministoci matukar shugaban kasa ya matukar burge ni. Kwarai da gaske na ji daɗi da wannan ministoci da sunaye, da kuma wannan sunaye da shugaban kasa fitar na ministoci. Kwararrun mutane ne, masana harkokin aiki da ya bincike bincika ya gudu. Ina matukar godiya, matukar jinjina ga shugaban Muhammadu Buhari da ya yi zurfin tunani ya ɗauko kwararrun ma'aikata da kuma wanda suka san ya kamata, suka san harkar aikin sai ɗauko. Kwarai da gaske na ji daɗi sosai da wanda kuma suka bauta jami'a bai manta da su, bai ɗauko su saboda ƙwarewar ilimi da suka yi. Na matukar jinjina kwarai da shugaban ƙasa. Sannan kuma ina jira da gurcin ministoci da zai naɗa ministoci 15 da tabbatar na yankin mu na Yobe da Borno. An zaɓa mana kwararrun mutane wanda hazika ne, ba su da wani cin hanci da rashawa a goshinsu, su tabbatar sun yi mana aiki ingantaccen aiki kwarai da gaske.
To Malam Sunusi, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Taraba.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
kuna magana da Ahmad babban yara da manya.
To Ahmad baban yara da manya, micece gudunmuwarka a yau?
Gudunmawa na wato game da wannan zaɓen ya ingantar, kuma ba wanda zai ce ya gamsu da zaɓen ba, kuma kamar yadda ya kayyada cewa shi ne minista ya cancanci haka.
To Malam Ahmad baban yara da manya, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kaduna. Malami na Kaduna, ko kana jin mu? To sai ka dan rage sautin rediyon ka dan ka ji mu sosai. To da wa muke magana?
Muna magana da Aliyu.
To menene ra'ayinka Malam Aliyu?
Dangane da wannan nade-nade da mai girma shugaban kasa ya yi, gaskiya ya yi sun cancanta, domin ya tsaya ya zaɓi wanda suka ware suka san aiki, saboda haka muna godiya.
To madalla, mu ma mun gode da ra'ayinka, za mu ce maka sai an jima. Kuma da kira daga Kaduna muka kawo ƙarshen karɓar wayoyinmu a yau, sai kuma guban Allah kai mu za mu sake ba ku wata dama ku kira mu ku bayyana ra'ayinku akan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarun wasannin ne na yau da shanguriyar Nijar, inda 'yan wasan kwallon kwando da 'yan wasan kwallon hannu da ake ce ma volleyball za su soma a tasayi a ƙarshen makon nan da muke cike da Maiduka ya kai mu a filayen wasanni na babban birnin Yamai, domin shirye-shiryen kakan wasanni na bana na wasan kwallon kwando da kuma na kwallon hannu a shanguriyar ta Nijar. A dai kowace shekara, kamar yadda ake yi a filayen wasanni, akan shirya wasanni daban-daban filaye daban-daban na kasar na kwallon kwando a mataki na kasancewa zakara na kasa na kwallon hannu da kwallon kwando a jamhuriyar ta Nijar. Daga nan kuma sai mu tsallaka a kasar Burkina Faso mai makwabtaka da jamhuriyar ta Nijar, inda kungiyar kwallon kafa ta kasar da ake ce ma Les Talons za ta gudanar da wasannin sada zumunci domin ƙara zaburar da 'yan wasanta a neman cancantar shiga wasannin kwallon kafa na kasashen duniya da na Afirka masu zuwa. Kuma kasar ta Burkina Faso za ta gudanar da wasan farko na sada zumunci ne a ranar 9 ga watan Oktoba nan da muke ciki da kasar Mali, yayin da za ta koga ranar 12 gare shi da kasar Congo. Shi dai mai horar da 'yan wasan kwallon kafa na Burkina Faso, 'yan wasa daidai 24 ne ya kira domin shiga waɗannan wasannin na sada zumunci, kuma sun hada da 'yan wasan da aka saba gani a kungiyar kwallon kafa ta kasar ta Burkina Faso din, kamar irin su Charles Kabore da Aristide Banse da kuma Jonathan Pitroiva da Bakari Kone da sauransu. Idan muka je kuwa a kasar Faransa, albarkacin wasa mai zafi wanda ya hada tim din Paris Saint-Germain da ke karkashin 'yan kasar Qatar yanzu haka, da kuma club din Olympique de Marseille da Toulon club din kasar da ya taba zama zakaran zakarun Turai a shekara ta 1992, wasan da aka yi tsakanin kungiyoyin guda biyu a ranar Lahadi da ta gabata a filin wasa na Parc des Princes a birnin Paris. To albarkacin wannan wasan, ɗan wasan kwallon kafan nan na Paris Saint-Germain Ibrahimovic ɗan kasar Sweden ya kafa tarifin kasancewa ɗan wasan da ya fi zura ma kungiyar kwallon kafa kwallaye a raga, inda ya sa kwallo 110 a wasanni 137 da ya buga ma kungiyar ta Paris Saint-Germain. Kuma ya karkade ɗan wasan da da ke rike da wannan kambe, wanda ke rike da ci 108 wanda ya buga ma kungiyar cewa da Pauleta ɗan kasar Portugal. Idan ko muka leka a wasannin kwallon zarin ruga ko kuma rugby, yanzu haka ana ci gaba da kofin duniya ƙasa Island, inda dazu-dazun nan aka gwabza tsakanin Canada da Romania, sai kuma tsibirin Fiji da ƙasar Uruguay. Amma tuni mai masarkin bakin cewa da ƙasar Ingila ta yi out a wannan gasar, inda a rukuni na ɗaya Australia ce ke kan gaba da maki 13, sai Fiji da Gal a matsayi ta biyu ita ma tana da maki 3, sai Ingila a matsayi na 3 da maki 6, sai kuma tsibirin Fiji da Uruguay waɗanda kamin wasan da suka buga dazun nan ba su da maki ko ɗaya daga cikin su. Idan ko muka leka duka dai a kofin duniyar na wasan zarin ruga cewa da rugby a rukuni na biyu Afrika ta Kudu ita ce ke kan gaba da maki 11 yayin da kasar Ecuador take ta biyu da maki 10 Japan tana da maki 8 sai kuma tsibirin Samoa na da maki 4 da kuma kasar Amurka ba ta da maki ko ɗaya. Haruna mamman ba gobirnin kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Yamai a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin kasar. A kwanakin baya Amurka ta kaɗi bakuncin shugaban kasar India Narendra Modi, inda shugaba Barack Obama ya ce ƙasashen biyu sun ɗaukaka dangantakarsu zuwa wani mataki da alƙawarin sabon ƙawance tsakaninsu. A tattaunawansu ƙasashen biyu sun taɓo batun yadda za su haɓaka kyakkyawan dangantakarsu ta fuskar kasuwanci. Cinikayya tsakanin India da Amurka a shekara ya ruɓanya har sau 5 tun daga shekara ta 2000 zuwa fiye da dalar Amurka biliyan 100. Akwai yiwuwar cewa alƙalumar za su iya cirawa sama har zuwa fiye da dalar Amurka biliyan 500 a 'yan shekaru masu zuwa, inji sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry. A ɓangaren tsaro, Amurka da India sun cimma jituwa kan wani jadawalin tsaro na shekaru 10 da dabaru na sa ido a kan tekun Asiya da tekun India da zammar kiyaye dokokin ruwaye na duniya da sasanta rigingimu a ɗaukashin yankin. A batun makamashi kuwa, John Kerry ya ce ƙasashen na ƙoƙarin haɓaka tattalin arzikinsu ta hanyar samar da makamashi ta hanyar da ba zai gubata muhalli ba. Ya ƙara da cewa Amurka za ta samar da dalar Amurka miliyan 30 ga ƙasar India a cikin shekaru 5 domin samar da makamashi ta hanyar da ba zai gurɓata muhalli ba. A fannin kiwon lafiya, ƙasashen Amurka da India na ƙoƙarin ɗaukan matakan kawo ƙarshen mace-macen yara a ƙasashe masu tasowa. John Kerry ya ce idan muka haɗa hannu za mu samar da ƙarin tsaro, zaman lafiya da yalwar arziki fiye da yadda yake kafin mu haɗa hannu. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta Amurka.
To madalla, yanzu agogonmu a nan birnin Washington DC yana cewa karfe 5:03. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
To wata majiya a rundunar sojin Chadi ta ce an kashe dakarun kasar su 12 a yau Talata yayin wani hari da ake zargin 'yan kungiyar Boko Haram da kaiwa. Majiyar ta gaya manema labarai cewa har ila yau an kashe mayakan kungiyar su 17 a wannan arangama. A lokacin da suka kai harin a wani wuri da aka girke dakarun kasar a kusa da tafkin Chadi da misalin karfe 4 na safe rai a gogon yankin. Manzo na musamman da Amurka ta nada domin yakar ayyukan kungiyar ISIL ya isa Bagadaza babban birnin Iraki domin nuna goyon baya ga dakarun kawance da Iraki ke jagoranta da kuma tattauna yadda za a yi galaba akan kungiyoyin 'yan ta'adda. General John Allen mai ritaya ya isa birnin na Bagadaza ne a yau Talata, inda zai gana da manyan jami'an gwamnati da na tsaron kasar. Tuwari layi kungiyar ta ISIL ta ɗauki alhakin kai wasu jerin munanan hare-hare akan headquarter da dakarun Saudiya ke jagoranta a birnin Aden da ke Yamal. A wata sanarwa da kungiyar ta saka a shafin intanet, kungiyar tsagerin ta ce ta kai hare-haren ƙuna baƙin wake a wurare guda 4.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobin Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan Suleiman Tarawali, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauwanin lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.